أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In wani musulmi muna ƙara jaddada godiyar mu tare da ku ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya saki ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aqida ta addinin musulunci. Muna fata gare shi Allah subhanahu wata'ala mai yawan rahama da karamin addu'a da ya ƙara ba mu samun damar fahimta mai kyau don ya ba mu kuma samun iko na aikata abubuwan da yake so mu samu babban rabo a wannan duniya da ranar lahira insha Allah subhanahu wata'ala. Yawan musulmi kamar yadda muka sani yau mun kawo darasi har na 84 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala, inda yau muna bayani ne kan tauhidi na ibada. Darasin da ya wuce mun yi bayanin tauhidi na halitta, inda muka tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicin kowa da komai, shi ne mahalicin shi kadai, sannan a ƙasa gare shi ya ba wasu halittu ikon yin wasu abubuwa, wannan ba shi ke hana Allah ba wai ba mahalici ba ne. A'a, Allah mahalici ne, shi kaɗai ne yake tsaye da halitta, shi ma ya yi duk halittu gaba ɗaya, amma ya sa wasu abubuwa da dalili. Shi yasa ake cewa da yawa daga cikin ayyuka na Allah wasu ko ya yi su kai tsaye, wasu kuma yana sa iko da damar yin wannan abin ta ƙarƙashin wasu, kamar yadda muka yi bayanin sama tana saukar da ruwa, ƙasa tana hidu da ganyen itace, ruwa suna ƙosar da mutum wajen ƙishirwa, abinci yana ƙosar da mutum wajen yunwa, ga suna abubuwa da dama waɗanda ba ka cewa kai tsaye Allah yake yi. Kamar mala'iku, mala'ika Azra'il ga shi nan ansa yana yin wannan ayyukan, kaga shi ma ana iya cewa yana halittar da mutuwa ne, yana samar da mutuwa. Ko da yake in ka koma asalin wanda yake wannan abin, kamar muka ce kamar ƙwan wuta ne, ita wutar asalin kankanta daga ina take hitowa, tana hitowa daga markas ɗin da ke da kwai wannan wutai, kenan daga injin wannan wutai. In ya bado ne, wannan ƙwai na wuta yake ba da haske, inda babu wannan injin shi ne asalin komi. To haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne asalin halitta duka. Na'am, wasu suna yin halitta amma da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. A yau tauhidi na ibada, shi ma wannan tauhidi kamar yadda muka sani ɓangaren ibada ba a da matsala, dukkan musulmi, dukkan ƙungiyoyi na musulunci gabaki ɗaya cewa Allah shi ya cancanta kaɗai a yi mabauta, Allah kaɗai ya dace a mabauta, banda Allah babu wanda ake mabauta. Muna cewa tun lokacin da bawa ya hito daga wani hali na wani yanayi, inda tun ya kasance misali ba musulmi ba, tun lokacin da zai ambaci kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tun lokacin da ya ambaci wannan kalma din shikenan ya zama musulmi. A wannan lokacin ba yayyuwa ya bauta ma kowa sai Allah kadai, tun wannan lokacin. So wannan lokacin da mutum da ba musulmi bane ya zama musulmi, ko lokacin da ba a umarne shi ba dole ya aikata ayyuka na ibada, ma'ana iyayen shi daman musulmi ne, kenan lokacin da zai zo shekaru na taklif na wajibtin yin aiki, lokacin da duk umarni da nahi da hani kenan na Allah za su fuskance shi, lokacin da zai kai shekaru kenan na balaga, daga wannan shekarun bauta ta zama wajibi gare shi, kuma wa zai bauta mawa? Allah kadai zai bauta ma. A takeice, harama abinda ake samu kenan ga munan, muna ambata mu da kanmu cikin sallolin mu, muna cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah gare ka muke bauta, kai kadai muke bauta ma kenan, iyyaka. Wannan kalma suna cewa me yasa aka fara da iyyaka, me yasa ba ce na'budu ka ba? Daga nan ciki kana jin kamshin ba a bauta ma kowa, kenan sai Allah, kenan ba mu bauta ma koma, kowa ban bauta ba sai Allah subhanahu wataala. Shi yasa muka ce iyyaka na'budu, shi yasa ma Allah ya umarne mu da mu ce haka nan. Kenan kalma ce wadda ta game a lokaci guda kana bauta ma Allah, a lokaci guda kuma kana nuna cewa wanda kake bauta ma wani ne? Allah ne kadai. Kuma konan gaba ba za ka bauta ma kowa ba sai shi kadai, sannan gare shi kuma muke neman taimako. Wannan a takaice bangaren ishara menene tauhidi na ibada. Amma to yanzu idan muka zo bangaren lugha, meye ma'anar ibada? Asalin kalmar ibada ya fito daga kalma ta abd, abada, asalinta kenan. In muka duba a cikin mu'jam maqayisil lugha, wanda yake bayanin lugogi, a nan wurin yayi bayanin ibada da wani abu wanda yake ce ba tattausawa ko sauƙaƙawa ko ƙasƙantar da gaɓuɓuwan jikinka, ƙasƙantar da kai. A taƙaice kenan ka ce ƙasƙantar da kai shi ne ma'anar ibada a lugha ta Larabci. Kenan a Laraba ma wanda ba su da addini, wanda ba su damu da addini ba, a wurinsu ma aka ce ibada sun san da ma'anar shi ƙasƙantar da kai. To ne yanzu in muka dawo cikin ɓangaren istilah, kenan ɓangaren musulmi, me suka ɗauki ibada? Kusan ibada ba ta saba ma wacce ma'ana ɗin ba ta ɓangaren lugha. Kenan ba wani abu bace daban ba, sai ma dai a ce ta ɗauki wani yanayi kuma wanda ya ɗan bambanta da wancan. Kenan wancan an ɗauke shi da ma'anar ƙasƙantar da kai da girmamawa. Amma ɓangaren musulunci to sai an ƙara da wani abu guda mai muhimmancin gaske, shi ne yarda da cewa wanda kake ƙasƙantar da kan gare shi shi ne Ubangijinka, shi ne mahaliccinka. In kai haka kenan kamar ka haɗa ibada kamilalla wadda ake nihi a ɓangaren musulunci. Kenan muna iya cewa a ɓangaren musulunci ibada tana da rukuni guda biyu. Ibada rukuninta guda biyu ne, na farko ƙasƙantar da kai da girmamawa, sannan na biyu mai muhimmancin gaske yarda da cewa wanda kake ƙasƙantar da kai gare shi Allahnka ne, mahaliccinka ne, shi ne ya kowa da komai. Wannan kusan shi ne abinda yake da muhimmanci na biyu, wanda bai kamata ba mu gafala daga gare shi. Me yasa ma muka bayanin wannan rukunin guda biyu? Mutane su lura da kyau, saboda wannan mas'ala ɗin ko da ke zai zo cikin darasi na gaba ta zo da matsaloli da dama a cikin al'ummar musulmi. Alhali idan muka koma ma Al-Qur'ani, shi kankan shi yayi ishara, yayi nuni da cewa ibada lallai ta haɗu akan wa'annan rukunan guda biyu. Ma'ana kawai ba wai a wurin musulunci ai ibada ba kawai ɓangaren lugha, ma'ana a ƙasƙantar da kai kawai a ɓangaren lugha, sai da ta zo da ƙari na wani abu wanda muka ce yarda da cewa wanda kake ƙasƙantar da kai gare shi shi ko menene? Ubangijinka ne. Kamar yanzu misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa malakum min ilahin ghayro, malakum min ilahin ghayro. Wannan kalmar ibaran nan me take nihi? Tana nihin Allah subhanahu wata'ala shi kadai ake bauta ma da sunan Allah ne. Shi kadai ake kaskantar da kai gare shi da nihin Allah ne. Shi yasa yanzu idan muka bada misali tana yawa mutane su higanewa da kyau me ake nihi. Yanzu mutum ne ya zo yana girmama wani madauka cewa mai mashi aiki ne. Zaga ya zo na sunkuyawa yana gaida shi. Shin wannan ana ce mai bauta? Al'adun duk mutane kusan na duniya ma yanzu san tai akan cewa kowane mutum in dai magabaci ne, in dai yana da wata falala, in dai yana da wani matsayi, sai ka samu cewa ana girmama shi. Al'umma kuma kowane yana da yanayin girmama na gaba gare shi. Wasu zaga suna sunkuyawa, wasu kawai azu hannu za su yi, wasu kuma ga su nan, kowane da irin nashi nau'i na girmama na gaba. To yanzu wanda yake girmama na gaba an ce bauta mishi ne yake yi, kaga sai dai in kai kuskure za ka yi cikin gano hakikanin bauta ma Allah. Saboda hakikanin bauta ma Allah, in kai kuskure ne kake raba irin wannan bautar ga wasu halittu, ka nuna wai su ma bauta musu ake. Wannan kuskure ne ka dauka wanda dai yake girmama wani wai yana bauta mishi ne. Wannan kamar yadda muka sani ya jawo matsalolin da dama, kuma har yanzu yana jawo irin wannan. Yanzu mu dauka cewa wanda zai biyan kuɗi masu yawa, mu saurara da kyau, mutum ne zai tara kuɗi da yawa musamman mu yanzu a ƙasashenmu, kuɗi sun kai wajen miliyoyi, sai ka bada miliyon hadda wani abu, kusan miliyon biyu hadda wani abu yanzu fi'ilan wucin wannan shekarar da muke. In kana son ka tai haji, ka je ziyara ɗakin Allah, ka bauta ma Allah, kuma daga nan ciki ka ziyarci annabin rahama wanda ya zo da wannan risala ɗin. Duk wannan ƙoƙarin da ka yi, ka ba da ranka, ka ba da dukiyarka don ka je ka yi wannan ziyara, amma kana zuwa ka fuskanci kabarin shugaban halitta, fiyayyen bayi a doron ƙasa, fiyayyen bawa wanda Allah ya halitta a doron ƙasa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi wannan bawa din na Allah idan ka zo zaka ziyarce shi, yanzu shugabannin ƙasar Saudiya me suke nunawa? Sun sa mutane wanda duk yaji ya gani, masu hana mutane su fuskanci wannan bawa na Allah, su ziyarce shi, su gaida shi irin kokarin da yayi na kiyaye risalata wa ta'ala har ya zuwa gare mu, irin wahalar da ya sha. Kuma duk bukatu da ke gare ka, kai tawassuli gare shi dan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore maka albarkacin shi, sai su ce maka a'a, ba za ka yi hakan ba. Me yasa? Saboda suna ganin wai duk wanda yake girmama wani to akwai imanin cewa ya yarda wannan mutumin Allah ne, alhali ba haka ne ba. Yanzu darasi na gaba za mu zo da bayanin menene hakikanin ibada insha Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.